A shirinmu na matasa da siyasa a wannan mako, dandalin VOA ya leƙa jihar Yobe ne, inda muka zanta da wani matashi dangane da abin da ya faru na sanata Elisha Gamarin, wata mata da yayi. Mun tambaye shi ko ya matasa suke kallon wannan al'amari, sannan kuma mun tattauna da shi dangane da yadda ake damawa da matasa, musamman a wannan lokaci da ake nada mukamai, da kuma yadda hirinmu ta kasance da shi. A shirinmu na matasa da siyasa a yau, bakoncin wa muka samu.
Assalamu alaikum, sunana Comrade Dauda Muhammad Gombe, shugaban kungiyar matasan Arewa masu burin kawo cigaba, wato North East Youth Initiative for Development, daga da Maturi, jihar Yobe.
A batu na siyasar matasa a yau, muna so mu tattauna dangane da wannan abu da ya faru na wannan matashin ɗan sanata Elisha Abo, dangane da yadda ya mari wannan mata. Shin ya matasa suke kallon wannan al'amari? Ana ta kurarin cewa ba a damawa da matasa, ba a damawa da matasa. To idan sun samu dama, shin suna amfani da damar tasu yadda ya kamata, koko suna wuce gona da iri?
Alhamdulillah, abu na farko dai dukkanin mutumin kirki zai Allah wadai da wannan abu da ya faru, kuma zai so ba zai so a ce ya faru da ƴar uwarsa kowai ba. Wannan sanata bai kyauta ba, kuma muna kira da ya canja halinsa, duk da ma ya fito ya bada hakuri, wannan abu ne mai kyau, Allah ya kiyaye na gaba. Abu na biyu shine abin da nake so mutane su gane, cewa shi ba wannan sanata da ake magana shi ba matashi bane, domin ya wuce shekarun matasa, ko da a kundin wato policy na matasa na Najeriya da ake magana, National Youth Policy, tsohon da ya daina aiki shekaran da ya gabata, yana cewa dukkanin matashi wato halitta ce na mutum ko namiji, mutum mai shekara daga 18 zuwa 35. Saboda aka rattaba hannu cikin wannan shekaran, yana maganan cewa matashi mutum ne mace ko namiji mai shekaru 15 zuwa 29. Saboda haka kin ga a tsarin matasa, wannan ba matashi bane, sai dai a cikin abokanan aikin sa na majalisar dattawa, kiji ba a majalisar dattawa yake, kin ga dattijo ne, to a cikin su za a ce matashin dattijo ne, amma a zahiri shi ba matashi bane. To wannan abu dai da ya faru ba daidai bane, kuma alal hakika tambayar ki na biyu game da dama da matasa, ana kokari, amma dai har yanzu da saura gaskiya tafiyar da saura, wanda dole ne gwamnati ta tashi ta tsaya a tabbatar da kowane sako da lungu matasa sun samu an dama da su. Wannan kuma zai yiwu ne idan har aka cire abubuwan da ake yi, aka canja tsare-tsare, ya zamanto tsarin yana ba matasa dama su ma a dama da su.
A bangaren nada mukamai, shin an yi wa matasa adalci, ko kuwa kana tunanin babu matasan da za a iya basu wasu mukaman da za su kawo sauyi?
To alhamdulillah, za mu ce a baya an dan dama da matasa a gwamnatin Buhari babu laifi, amma wannan zango duba da irin gudunmawa da muka bayar, da ayyuka da muka yi a kowane lungu da sako na kasar nan, musamman kowa ya tabbatar cewa matasa a wannan karo sun fi kowa kada kuriya. Wato ina so mutane su gane, idan mun ce matasa muna nufin maza da mata, masu wanda suke tsakanin wa'innan shekaru da na faɗa a baya. To saboda haka muna da zato tun da yanzu aka fara nada makamai, kuma ba amanar da ba yi nisa ba, ko da ministoci da sauransu duk ba a nada ba. Babban burinmu da fatanmu shi ne aƙalla kaso 40 zuwa 60 na ministoci da manyan mukamai da za a naɗa ya zama matasa. Wannan shi ne babban fatanmu da burinmu, domin matasa sun yi wa Buhari komai, sun gama sun yi nasu, sun gama jira suke su ma a saka musu. To saboda haka sabanin haka za mu ga kaman an yi wa matasa butulci. Duk da ma dai akwai wasu makaman da ba zai yi matasa su same shi ba, saboda watakila karancin shekaru, kamar irin wasu agencies da board da ake za, amma still akwai damammaki da yawa wanda gwamnati za ta yi ta sa matasa. Kuma ina so gwamnati ta gane cewa sa matasa alfarma ne a gwamnatin kanta, domin ko ba komai matasan nan su ne gaba za zo su mulki wannan wajajen. To idan tun yanzu ka fara sa su, kana koya musu aiki ne wanda idan sun zo ba za a samu damuwar da aka samu a ƙasar nan ba. Yawancin mutane suna wa matasa mummunan fahimta, ana ganin matasa kamar ba su iya aiki ba, ba su san ba, to ka ba su dama ne. shin aikin suka iya aka aurar musu da yaya aka bar su suke jan sallah ko suke zama pastoci aka bar su suke zama likitoci suke duba lafiyar manya aka bar su wato suke abubuwa da dama idan kika duba sune direbobin jirgin sama sune direbobin motoci da to akwai abin da yafi wannan hatsari ballanta na shugabanci a ce ba za a ba su ba ko bayan su suka tabbatar suka kawo shugaban yana ga ya kamata a gane cewa matasa su ne al'umma kuma in aka tafi da su al'umma za ta ci gaba kuma muna kyautata zaton cewa wannan gwamnati da yardar lillahi za ta dama da matasa kuma za ta ba matasa dama sosai wajen ganin cewa an sa su a madafin iko domin su koya kuma su ci gaba da gudanar da ayyukan da suka dace.
Washin me makomar matasa a wannan zango da ma zango na gaba da za a shiga?
Alal hakika wannan babbar matsala ce amma kusan zamu ce tafi faruwa a gwamnatocin da suka shuɗe wannan kika tana akwai wata jam'iyya ma da dan shekara 60 ya zama shugaban matasanta a da sauran wurare jahohi da ake wato taka matasa ko kuma an kyabar matasa su shiga harkar siyasa. To amma ki sani cewa hakan baya faruwa sai da haɗin kan matasa. To wannan shine babban kalubale da muke fama da shi kuma wanda yanzu haka muna aiki kusan a jahohi da kuma tarayya inda duba an tsaya tsayin daka wajen kawar da ire-iren wannan abun. Amma har yanzu idan kika duba yawancin matasa da suke gwamnati ai da kike sun wuce shekara 40 din zuwa 45 ma wasu kuma ana cewa suna wakiltar matasa. To babban kalubalen mu yanzu shine muna kokarin gwamnati ta fahimta kuma ta gane cewa idan aka ce matashi fa to a dinga bambancewa. Kin san akwai wani kaman wato fassara da ake wa matasa, akwai matasa kusan kaman kashi 2 zuwa 3 a siyasance. Su asalin matasan ana musu makallan yara ne abin ga miki har yanzu. Sannan akwai kuma matasan tsakatsaki wanda su sun wuce 35 suna tsakanin 35 zuwa 45. Sannan akwai kuma wasu category of matasan to wa in cin yawanci gaskiya a 35 zuwa 45 har 50 din ne yawanci su suke cinye haƙƙin matasa kullun su yi ta cewa su ne matasa domin su sun riga sun jima a cikin harkar idan su ya bude da sauransu. So muna yin kokari mu ga cewa an canja wannan tsarukan tun daga jami'a har sauransu amma har yanzu kika bi akwai wannan abubuwan da yawa a cikin al'umma wanda muke kokari mu ga cewa an gyara wannan abubuwan su gane dai su abokanan matasa ne amma su ba matasa ba. In an ce abu na matashi a tsaya tsayin daka a tabbatar da an ba wa matashi kayansa ya je gare shi kuma na tabbata insha Allah rabbi hakan za a dan samu gyara a ciki wanda matasa za su rike madafin ikon su su da kansu su wakilci al'ummarsu.
Akwai batu na cewa zaka ga waɗanda suke wakiltar matasa su ce matasa ne sai manya ne daga shekara 50 zuwa 60 dan haka sun mamaye wuraren idan an tashi maimakon a ba matashi da yake ƙasa da shekara 35 zuwa 40 shin wani yunkuri kuke na ganin ku kawar da wannan kuma wani irin kira za ka yi wa matasa da su yi hoɓɓasa su fito a dama da
yunkuri da zan ce ko kira da zan yi da matasa shine dole ne wajibi su tashi su shiga harkar siyasa da harkar gwamnati a dama da su. Idan ma kai dan kasuwa ne ka tsaya tsayin daka harkar kasuwancinka a dama da kai ka zama ana jinka kana ji duk inda ka shiga an sani wane ne dan kasuwa domin ba dan siyasa da yake siyasa ba tare da dan kasuwa ba. Duk dan kasuwa dan siyasa ne, duk dan siyasa kuma dan kasuwa ne, kusan yan kasuwa su ne ma jigajigai a harkar siyasa. Haka zalika in kai manomi ne, haka zalika to siyasa tana na a ko'ina, wajibi ne matasa su shiga. Sannan na biyu dole mu yi kira ga iyayenmu da malamai da shugabanni su daina hana ƴaƴansu da wato wanda suke karkashin su shiga harkar siyasa ko kuma suna karya musu karfin gwiwa domin babban matsalar matasa musamman a yankin arewa akan yi amfani da al'ada da addini wajen durkushe mu wajen harkar siyasa sai a ce kai yaro ne ma ai baka gama makarantanka ba baka kai kai ba ka bari ga wani baffanka ga wani wa ya fi ka hankali alhali kuma ya fi ka iya sata ne shi in aka bar shi daman zai je sato ya zo ya dan kawo musu dan wani abu kai kuma in ka je ba satar za ka yi ba. Misali yanzu in ka duba duk yawanci wanda ake kama manyan barayi za ka yi kafin a kama matashi dai sai an kama manya sama da 100 amma idan da matashi dai aka kama kamar yanda ya faru da election yanzu da duk duniya ji matasa yo not too young to wise ai ta mana ihu ana ta mana batanci saboda me an san mu idan mun je ba dukiyar bane a gaban mu aiki ne ga al'umma to wajibi ne iyaye su gane cewa da mutane malamai da shugabanni su bar matasa a shiga a dama da su su kansu matasan su sani cewa dole sai mun kutsa kanmu mun yi kadan a harkar siyasa mun yi kadan a harkokin fararen kungiyoyin fararen hula dole mu tashi mu shiga a dama da mu nan ne kadai zamu iya kawo canji ko kuma ci gaban da muke so al'umma sannan batun cewa in ba ba mu wayennan kujerun ba tabbas idan mu ya fara budewa mun fara wayewa shekara ta 2023 ko saboda haka sai abin da ya faru ni ma zan iya cewa komai yanzu ba amma a zuba ido a gani shawara dai da kuma kira shi ne gwamnati ta dauki matasa da muhimmanci in ba haka ba shekara 2023 yana nan kusa kuma Allah da zamu ƙara nuna kamar yanda muka saba nuna mu ƙara tabbatar da cewa mu matasa mu muke da Najeriya ko mu zamu iya kawo wanda muka ga ya dace zama shugaban ƙasa ko gwamna ko minista ko senator sai haka ba dama da mu ba sai mu kawo mu Allah ya sa mu dace
to madalla baraka bashir daga damatru yobe a Najeriya.